sadaka wannan tawakkali tawakkali cewa mutumin da zai aje abincin ya ci yanzu ya aje na gobe to wai wanda ya fita daga cikin zumratul mutawakkili ha shi yasa suka ce sayyidina abubakar lokacin da aka nada shi khalifa kun ga ai ya fita da yadikansa zai shiga kasuwa zai je sai da ya aka ce khalifa kuma ina za ka ce da to zan bar iyalai na ne su da yunwa sai to an kuma ka tafi misali da mutane suna bukatar ka domin kai yanzu kai ne shugaba kowa kai zai nema don haka ka dawo mu sa maka albashi a baitul mali duk wata kana da albashi da zamu biya ka tunda zamu tsare ka ka fita neman abinci a bisa yadda suke suranta tawakkali sayyidina Abubakar ba a cikin su annabi yana aje wa iyalan gidansa abincin shekara yana aje musu abincin shekara fadak na khaiba aidun na dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an aje su ne daga ciki ake ebo abincin shekara da za a ba su a bisa wancan tunani ko wancan aqidar wanda duk ya saba wa tawakkali to kaga wannan ya nuna maka cewa ba a fahimci tawakkali ba tawakkali baya kore addu'a har ma ta kai ana cewa wai annabi Ibrahim alaihi salam wai lokacin da aka je jefa shi cikin wuta da majaujawa aka yi harba majaujawa din kafin ta dare cikin wuta din mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah ya turo shi yana bukatar taimako wai sai ya ce wa Jibril hasbi min su'ali ilmi ilmuhu bi hali wai sai annabi Ibrahim ya ce wa Jibril hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san me nake ciki wannan ya isa ba sai na roke shi ba sai suka ce wannan ya nuna kenan idan mutum ya rika baya addu'a haka wannan duk na farko dai wannan magana kariya ce kariya a kan annabi Ibrahim addu'o'in annabi Ibrahim cike suke a cikin alqur'ani ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات يا سنن ديوا شيخ القرآن ألوك تشديكي وأنا نغ أدو إن الله بيسميك تشكيبا كوشي بيسن الله يسميك تشكيبا أيا سن هكا أدو إن النبي ورسولنا نتشكي القرآن أظو أتشي وياتشي تند الله يسن أبنى نكي تشكيبا سينالو كيشي saboda haka wai su bayan Allah in suka cika suka wato bazi ba sa addu'a sai dai su yi ta bautar Allah kawai bautar tsantsa ba sa cewa ba mu wai in yace suka ce su ba mu wai kamar suna neman wani abu kenan kamar suna neman wani lada wannan kuma duk kuskure ne a fahimta shi yasa anan alqur'ani yake nuna mana duk da sun ce ala Allahi tawakkalna sai kuma suka yi addu'a ce ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين يا ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalibai kada ka sanya mu fitina wato la taftin bina fir'auna wa qaumuhu kada ka fitinci fir'auna da mutanansa da mu ta hanyar ka ba su nasara akan mu su ga sun murkushe mu sun kashe mu sai su fahimci cewa to inda a ce akan gaskiya suke ai ba za mu yi nasara akan su ba tunda har muka yi nasara akan su wanda ya nuna ba gaskiya suke kai ba kaga shikenan an ƙara batar da jama'a suka ce to ya ubangiji kada ka ba a sanya fir'auna ko jama'ar fir'auna da wawayen gari ko da jama'ar gari da basu gane ba ka dora abokan gaban mu akan mu wannan ya zama fitina gare su ko kuma mu kada ka dora su akan mu ta yadda za su yi ta azabtar da mu har wasu daga cikin mu su kasa jurewa wasu ma su yi ridda haka wannan ma fitina ce to kaga anan malamai suke cewa idan muka duba za mu ga waɗannan bayan Allah da suka yi imani da annabi Musa alaihi salam a lokacin sai suka kaddamar da maslahar addini akan maslahar su sai suka fara roƙon maslaha ta addini suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min alqawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika ita ce addu'a da ta shafe su ya ubangiji ka tsirar da mu da rahmarka min alqawmi alkafirin daga mutanen da suke kafirai ka tsiratar da mu daga mutanen da suke kafirai sai suka gabatar da addu'a, Allah ya Ubangiji kada ka sanya mu fitina, mutane su kasa gane addininka, sai da suka yi wannan addu'a, sannan sai suka roki su kuma Ubangiji ya tsira da su. Kaga anan sun gabatar da maslahar addini akan maslahar su. To haka kullum masu kyakkyawar fahimta suke a cikin komai, ba sa gabatar da maslahar su, suna gabatar da maslahar addini ne kafin maslahar su ta zo. Sai suka ce wa najjina bi rahmatika, ka tseratar da mu da rahmanka. Kaga sai suka ce bi rahmatika, domin ba sa yi wa Allah gorin su sun yi imani, ba su ce ya Ubangiji ka kafa mu ne ne mun yadda da kai ya Ubangiji, a'a sai suka nuna rahamar Ubangiji suke nema. Ubangiji shi yake goranta maka da imaninka, ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an ahdakum lil iman. Ubangiji shi ne zai goranta muku cewa ya nuna ya sanya ku mu'mini, ba ku za ku goranta Ubangiji kun yi imani. To don haka sai suka kakkabe dukkan wani abin da za su zai sa su jiji da kai, tunda a wannan makami, makami ne na tadarru, makami ne na tazallul, na kaskantar da kai ga Ubangiji. Sai suka nuna rahama su kawai suke nema, sai suka ce wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin, ka tseratar da mu daga rahamarka, da rahamarka daga mutanen da suke kafirai, wadanda suka kafircewa gaskiya, suka boye gaskiya alhalin sun santa, gashi mu mun yi imani da kai, mun dogara gare ka ya Ubangiji, ka dube mu da idan rahamarka, ka tseratar da mu. Sai Allah ya ce ni
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
To shikenan Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi, kuma sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa, an tabawwa li qaumikuma bi misra biyuta, ku tana darwa ku zaunar da mutananku a cikin gidaddaji a cikin garin Masar, waj'alu biyutakum qibla, kuma ku sanya gidaddajinku su zama alqibla, wa aqimus salata, kuma ku tsayar da sallah, wa bashiril mu'minin, kuma ku yi bishara ga mutanen da suke, wa bashiril mu'minin, ka yi bishara da mutanen da suke mu'minai. Anan Allah madaukakin sarki yana gaya musu dalilin da zai sanya a tsayar da su, a tsayar da bani Isra'ila daga Fir'auna da mutanansa, da kuma hanyar da za a tsayar da su. Ubangiji ya nuna musu su koma ga Allah, su rike Ubangiji, su rike Allah shi kadai, su koma su ci gaba da addu'a, Ubangiji zai tsayar da su. Yake cewa wa auhayna ila Musa, sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa, wa aqihi, da dan uwansa, wannan shi yake nuna shi ma annabi ne tare da shi, wahayin sai ya zama gare su gaba daya. An tabawwa li qaumikuma bi misra biyuta, ku zaunar da ainihin jama'ar ku ko mutanen ku a gidaddaji a cikin Masar, ku zaunar da su wasu gidaddaji, domin Fir'auna bayan ganin cewa ga wasu sun yi imani da annabi Musa alaihi salam, shi da zabaniyansa sai suka shiga tsangwamar annabi, suka shiga tsangwamar annabi Musa da jama'arsa, don haka gidaddajin su ma aka ringa kwakwacewa, ana musu rusau, wuraren ibada su aka rika rushewa. To shi ne sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa su keɓe guri guda can, a samu ko da tantuna ne a sa a ɓoye su dinga ibada, su haƙura da waɗancan gurare da Fir'auna ya kwakwace musu, da masallatansu da ya rushe musu, su koma su riki wasu gidaddajin. Sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa da Haruna a matsayinsu na shuwagabanni, ya ce an tabawwa'a li qaumikuma bi misra. Masar gari ne mai girma, iklim ne, wato yanki ne babba, musamman a wancan lokaci, ba wai ya tsaya ne ya takaita ne a iya wannan yanki ne yanzu ba, yana da fadi da ya wuce haka a da. To a cikin wannan yanki ku koma ku samu wani guri, ko da tantuna ne ku kafa, ku zauna a ciki, waj'alu biyutakum qibla, kuma ku sanya gidaddajin ku su zama gurin sallah, ku rike su su zama gurin sallah. Malamai sun yi sabani wajen fassara waj'alu biyutakum qibla, wasu suka ce waj'alu biyutakum qibla, wato ku mayar da gidaddajin ku masallatai, ku rika sallah a ciki. wasu ka ce ana nufin ittakhidhu masallakum fi buyutikum, kowa ya yi sallah a gidansa. Akwai bambanci tsakanin fassara ta farko da ta biyu. Fassara ta farko, ku mai da gida ya zama masallaci, kuna taro a cikin kuna sallah. Fassara ta biyu, a'a, kowa ya yi sallah inda yake a gidansa. An gane ku? Kamar a ce akwai tsoro da zai hana a fita masallaci, sai a ce kowa ya yi sallah a gidansa. Ko akwai hadari da zai hana ainihin a fito saboda ruwan sama ko cabi ko duhu mai tsanani, a ce kowa ya yi sallah a gidansa. Ko akwai ɗan fashi a waje, Allah tsare mu. Ko akwai wani abin a wata dabba, a ce kowa ya yi sallah a gidansa. Kaga anan ba haɗuwa za a yi a wani guri a yi ba, kowa nashi dai, shi ne fassara ta. Wasu kuma suka ce ana nufin waj'alu buyutakum qibla, ay ij'alu buyutakum mutaqabila, ku sanya gidajenku kusa da kusa, masu kallon juna, ma'ana ku dunkule a guri guda, ma'ana ku kafa unguwarku, tunda ana tsangwamarku ku koma wani guri guda ku kafa taku unguwar, da zama gidajenku a kurkusa kusa da kusa, saboda haka ko wani hatsari ne ya tunkaro ku, to za ku san ainihin yaya za ku fuskanci shi. Malamai suna cewa a cikin wannan aya Annabi Musa alaihi salam yana nuna wa mutanensa cewa yana da kyau su koma su riƙe Ubangiji, su bauta wa Allah a duk inda suke. Shi yasa ya ce wa aqimus salata, ku tsaida sallah. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya ainihin dame shi, kana idza hazabahu al'amru fazi'a ila salah, yakan yi gaggawa zuwa ga sallah. Allah ya ga Annabi Musa ya ce wa bashirul mu'minin, kayi wa mu'minai bushara. Anan sai aka takaita umarnin wa bashirul mu'minin, ba a ce wa bashira ba, domin Annabi Musa anan shi kadai ne shugaba, don haka shi aka dorawa ainihin abin nan, shi aka dora nauyin ya yi bushara din. To kuma ya yi bushara ga mutanensa, inda yake ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malun, ba da dadewa ba Ubangiji zai halaka abokan gabanku kuma ya ba ku ƙasa, ku zama ku ne khalifofi, ku za ku mai gurbin ƙasa domin ya duba ku kuma ya za ku yi naku aikin. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu gumdakatar abin da muka faɗa daidai ne, Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Duhu fi ghairi hadha alwaqt, kana iya kai shi ko ba a wannan lokaci ba. Fala tafutu bin nahyi anhu maslahatur rajiha, babu wata maslaha mai rijayi da za ka kuɓuce maka dan an hana ka yinsa. Wa fihi mafsadatun, kuma a cikinsa akwai barna, tujibun nahyi anhu, wanda za ta sa a hana ka din. Akwai barna kuma za ka rasa wata maslaha ba, kaga ya kamata ka ji wannan hani ka yi aiki da shi. Fa idza kana nahyuhu anis salati, to kaga inda zai dinke maka magana. Yace fa idza kana nahyuhu anis salati fi hadhihi alawqat, idan ya zamana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haya hana na ayi sallah a cikin waɗannan lokuta, li saddi zari'ati shirki, dan a toshe kafa ta shirka, an ce saboda masu bautar taurari ko masu bautar rana da wata suna yi ne a irin waɗannan lokacin, aka ce ku ku kame kada ku yi sallah a lokacin, domin kada ya kai ku zuwa ga shirka. Li alla yufdi zalika ila sujudi lishamsi, dan kada haka ya ja mutum zuwa ga yi sujjada ga rana, wa du'a'iha, ko ya kira ta roƙe ta, wasu aliha ya tambaye ta wani abu, kama ya fa'aluhu ahlu da'awati shamsi, kamar masu bautawa rana, wal qamari, ko masu bautawa wata, wal kawakib, ko taurari suke yi, allazina yad'unaha wa yas'alunaha, waɗanda suke kiran waɗannan halittu suna roƙonsu. To idan ya kasance haka ne, kana ma'luman anna da'awati shamsi والسجود لها هو محرم في نفسه اعظم تحريما من الصلاه التي نهي عنها. idan aka ji haka, to za a safinci a shekenan, wato yin sujjada ga a kiran rana ko a roƙe ta, ko yin sujjada gare ta, wanda daman abu ne haramun akan kin kansa, shine mafi girman zama haramun fiye da sallar da aka hana a lokacin. Li alla yufdi ila du'a'i kawakibi, wanda kada ya kai ka zuwa ga bautawa taurari. Kazalika, to haka nan ma لما نهي عن اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد tun da kun ga yana ta mana magana ne akan a baya in ba ku manta ba duk ya koro magana ne akan bai halatta aje a kira wani da yake cikin kabari a nemi taimakon sa ko a nemi agajin sa ko a roke shi wani abin da Allah yake roƙa bai halatta ba to wannan abin tsantsar shirka ce duk wani abin da zai kai ka zuwa gare ta sai ma aka datse shi aka hana kamar a yi masallaci a gurin dan kada wata rana a gama sallah kuma a fito ana roƙon wannan da yake cikin kabarin to kaga ashe kenan ya nuna roƙon na cikin kabarin ya fi zama haram sama da yin masallacin abinda Ibn Taymiyya yake so ga mana kenan roƙon na cikin kabari da yake kwance sawa'un wali ne annabi ne salihi ne ko ma mai waye wane ne roƙonsa ya fi zama haram sama da yin masallacin idan yin masallacin akan kabarin haramun ne an hana saboda bai aka hana saboda kada a roƙe shi kaga kenan roƙon ya fi zama haram an gane ku an hana a yi sallah a lokacin da rana ta faduwa saboda waɗanda suke bauta wa rana a lokacin suke sujjada ashe kenan yin sujjada su ga wannan ya fi zama haram an fahimta dan ya kai ka ga cewa abinda nake cewa haramun ne duk dalilai suna ƙarfafa wannan shine ya koro wannan doguwar maganar kaga yayi wani shatale-tale da kai mai tsawo dan ya kawo maka wannan dan kada a taho da abin haka nan ka ce kai baka gane ba to shi yasa ya dauko maka bayani mai tsawo kazalika to haka nan ma lamma nahiya an ittikhadhi quburil masa'il anbiya'i was-salihin masajid yayin da aka hana riƙon kaburburan annaba da salihai a matsayin masallatayya fanuhiya an qasdiha aka ce kada a dufe ta lissalati a dufe waɗannan kaburbura don salla inda ha a wajensu li'an la yufzi zalika don kada wannan ya ja mutane ila du'a'ihim zuwa ga kiransu da roƙonsu wa sujudi lahum da musu sujjada li'anna du'a'ahum saboda wannan kiran nasu a roƙe su والسجود لهم كو اي مسو سجدا اعظم تحريما يا في زما حرام يا في جرمن حرمتي من اتخاذ قبورهم مساجد سبا ده روقن قبرغرم ا متين مسلاتي او يم مسلاتي ا قبرن ذريعه اي مسلاتي متين يا شغو صلى زي الله زي وسلم تو اما تون ده ذريعه تي wannan wata kafati da zata sa wata rana abautawa wadanda suke cikin kabarin aka haramta ita wannan zari'a kaga kenan bautawa na cikin kabarin ya mu zama haram an fahimci wannan magana na bayani nashi saboda haka Ibn Taymiyya alaihi rahmatullah ya koro wannan bayani tare da hada wannan bayani nashi da hadisan da muka karanta a wannan satin da ya wuce wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana rukun kaburburan annabawa da salihai a matsayin masallatayya ya ci gaba da cewa wali hadha kana ziyaratu quburil muslimina ala wajhayn saboda haka ne kai ziyara zuwa ga kaburbura na musulmi tana da fuska biyu kala biyu ne ziyara zuwa ga kaburbura iri biyu ce ziyaratun shar'iyya wa ziyaratun bid'iyya ziyara da shari'a ta yadda da ita ta amince da ita da ziyara ta bid'a fa ziyaratu shar'iyya an yakuna maqsudu zairi addu'a lil mayyit ziyara da shari'a ta zo da ita ce ziyara da za ta kai ka kamar kabarta dan kai addu'a ga mamaci kama yuqsadu bis salati ala janazatihi du'a lahu kamar yanda idan aka yi masa sallah bayan mutuwarsa aka yi masa janaiza wannan sallah da ake yi masa abinda ake nufi da wannan sallah shine ayi masa addu'a to haka nan ziyararsa da zaka je ta shari'a shine kai masa addu'a fal qiyamu ala qabrihi min jinsi salati alayhi ka tsaya akan kabarinsa kana masa addu'a kamar jinsin ka tsaya ne kana yi masa sallah lokacin da ya rasu duk daya ne shi yasa Allah ya hada su a guri daya lokacin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa munafikai sallah bayan sun mutu yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kada kai ma wani daga cikin su sallah in ya mutu kada kuma ka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a to Allah ya hada su biyu saboda kamar yanda sallah take ta janaiza a matsayin addu'a to haka nan ziyarar ka ga kabari matsayinka je kai musu addu'a ka roka musu gafara فنهى نبيه عن الصلاة عليهم ألا يهنى النبنسا يسل منافقي والقيام على قبورهم هو يتأيى الدعاء كان قبرهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرين سبو ده سن كافر چيو الله سن كافر چيو من زنس سن متو سنة كافرين. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه الإلة ولما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه الإلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه الإلة. تو تندم الله مدوكين سركي يا هنا اي موسى صلى يا هنا اي موسى الدعاء saboda wannan dalili wanda shine kafirci wannan illa wannan dalilin wanda shine kafirci to wannan shi yake nuna mana cewa idan ba mutum ba kafiri bane idan mutum musulmi ne wannan hanin babu shi za a je a yi masa sallah in ya mutu kuma za a yi masa addu'a a je kabarinsa a roƙa masa Allah bayan mutuwarsa tunda an ce waɗancan kada a yi musu dan su kafirai ne to kenan wanda ba kafiri ba a iya yi masa shine dalla ala intifa'i hadha an-nahy ان انتهاء هذه الا ان انتفاء هذه الا ودل تخصيصهم بالنهي هما كيبانتي سو دهني ده aka ce kada ayima wadannan ya nuna anna ghayrahum yusalla alayhi wanda ba munafiki ba wanda ba kafiri ba kenan ana yi masa sallah wa yuqamu ala qabrihi kuma ana tsayawa akan kabarin sa ayi masa addu'a id law kana hadha ghayra mashru'in fi haqqi ahadin inda a ce a yi wa mamaci sallah ba shari'a ba ce ko a je kabarinsa a yi masa addu'a bayan ya mutu ba shari'a ba ce ga kowa da kowa lam yukhassu bin nahyi ba za a ware waɗannan a ce su aka hana ba da sai a ce kowa ma kada a yi masa amma ware su aka ce su ka a yi musu ya nuna kenan ana yi ma wasu wa lam yu'allal dhalika bi kufrihim da ba a kafa hujja da cewa su kafirai bane shi yasa ba a yi musu sai a ce to ai musulmin ma ba a yi ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة سبو ده هكا ده يزما صلى كما تتو ودان ده سوكا رغامو غيدان غسكيا ده سكين مؤمنين ده تياوا اكن قبر غران سو اي موسى الدعاء wannan yana daga sunna da tazo daga wato ganganku na malamai ko kuma duk al'umma ma ta kiyaye wannan sunna kusan abu ne wanda yake babu wani musulmi da bai san wannan ba to amma shi a suka ce sayyidatuna Fatima da za ta mutu kafin ta mutu ita ta yi wa kanta wanka na ji wani ɗan ƙadiriya ma yana maimaita magana wai yana daga cikin falalarta a rediyo aka bashi mintuna masu yawa wai ya faɗi falalar Fatima shi yana daga falalarta ba ta jinin biki yana daga ba ta jinin haila yana daga falalarta da za ta mutu ba ta da lafiya ta ce a kawo mata ruwa sai ta yi wankanta ta gaya mai da ita jahila sai ta yi wankanta ta ce ita ba ta san kowa ya taɓa jikinta bayan ya ga jikinta bayan mutuwarta wanka da ake yi na mutuwa ne ita kuma bata mutu ba kaga ba wankan mutuwa ta yi ba abu ne ana yin shi ne da sababin mauti saboda mutuwar ake yi ita kuma da ranta ta yi wanka ta ce a haɗa mata ruwan wanka za ta yi wanka da je ta yi wanka shi kuma sai da alheri bin ta haka da dare ta ce kai ya gaya kowa a ce za a zo a masa sallah to me ye dalilin da ba za a zo a yi masa sallah ba na farko da ya mai da ita jahila ba ta san hukuncin cewa wanka ana yin shi bane da ajilin mawuti shi yasa ake ce masa guslul mayyit sannan ya mai da mijinta sayyidina Ali jahili shi kuma ya dakata ta shi ma ya jahilci haka kenan bai san cewa in ma ita ba ta sani ba ai shi ya kamata a ce shi ya sani bai zartar da wannan wasiyya ta ba kuma haramun ne wani ya ga jikinta sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa da ya bar duniya ba sai da aka masa wanka ba sai da Allah ne suka yi masa ba to ita ta fi mahaifinta ne to shi an yi masa ita kuma ta ce ba ta so a yi masa to shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce wato sufa shi a jahilai ne wawaye ne kuma sai su so su yi yabo sai kuma su suka yabo suke so su yi amma kuma sai su yi suka ba sani sannan kuma ta ce ka ai mata sallah a to me zai cutar da ita idan an mata sallah kaddara ma waɗanda ba ta so waɗanda su ake ganin fasu kan ne su sun ce su sai na Umar sai na Abubakar duk fasu kai kada zo su yi mata sallah shi yasa ta ce amma bin da ita da daddare to kaddara haka din suke me zai cutar da ita dan su zo su mata sallah sai ta cutu dan shikenan dan an ka janaiza za a yi wa sallah sai a ce kai duk wani fasiki ya ja da baya fa ba a so ba a taɓa faɗar haka ba. Sallan nan jinsin addu'a ne, addu'an nan idan kowa ya maka in ba ta amfane ka ba ta cutar da kai ba. Kowaye ya ce Allah ya gafarta wa ne, Allah ya gafarta mawa ne, Allah ya sa gidan aljanna ne makomarsa, kowaye ya faɗa in ba ta amfane ka ba za su cuce ka ba. Shi yasa dukkan ƴaƴan wannan al'umma suke wa annabi salati, suke masa salati da fasikan da waɗanda ba fasikan ba duk suna salati. Wannan yana cutar da annabi idan fasikai suka yi. To kaga sai aka mai da sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha jahila, wai kuma wai ana so a kamba mata ne a yabe ta a nuna wasu karamominta da wasu darajojinta, amma kuma gashi tukanta aka yi a kafanci. Shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa jahilai ne inda suka zo su yi ba sai kaga kuma suka suke ba sani ba. Fakana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala mautal muslimin, manzo Allah yana sallah ga waɗanda suka mutu cikin musulmi. Wa shara'a zalika li ummatihi, kuma ya shar'anta haka ga al'ummarsa. Wa kana idza dufina ar-rajulu min ummatihi, idan an binne mutum daga cikin al'ummarsa, yaqumu ala qabrihi, yakan tsaya akan kabarinsa. Tsayuwa ake yi ba zama ake yi ba, ko a tsugunna in za a yi wa mamaci bayan an rufe shi, in za a yi masa addu'a a tsaye ake yi ba wai zama ake yi ba. Yasa duk zaka ga dunnati da lafazin qiyam yake zuwa, hatta al-Qur'ani ta wala taqum sai wala tajlis. To amma daga ana tsaye don an gama binnewa da an zo a ce za a yi addu'a sai kaga zurru da an zube wani ma ya zauna kan kabari, da wani ba zai iya jure tsugunnan ba, musamman idan aka samu mai doguwar addu'a da zai ta ba ku ya latifu 129. To tsayuwa ake. Shi yasa Allah ya amfani da kalmar wala taqum. Shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa kana idza dufina ar-rajulu min ummatihi yaqumu ala qabrihi, sai ya tsaya akan kabarinsa. Wa yaqulu, yace salu lahu tasbih, ku nemi Allah ya kafe digadigansa ya bashi jajircewa. Fa innahu al'ana yus'al, a yanzu dinnan ana masa tambayoyi. Wannan hadisi ne sahihi, da cewa hadisi ne hasan, isnadin sa hasan ne, hadisin Usman ibn Affan ne radiyallahu anhu. Wa kana yazuru qubur ahli al-baqi wa shuhada, manzo Allah yana ziyartar kaburburan waɗanda aka binne a Baqi, makabarta ta Madina. Wa shuhada bi Uhud, da waɗanda suka yi shahada aka binne su a can filin Uhud. Wa yuallimu ashabahu, yana koyar da sahabbansa idza zaru al-qubur, in sun je ziyarar kaburra. An yaqula ahaduhum, dayansu yace assalamu alaikum ahla ad-diyar min al-mu'minina wal muslimina wa inna in sha'a Allahu ta'ala bikum lahiquna wa yarhamu Allahu al-mustaqdimina minna wa minna wa minkum wal musta'firina, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tastinna ba'dahum. Yana koya musu cewa su ce amince, tabbata gare ku ya kuma abota mazauna wannan unguwa, wannan gari na daga muminai da musulmi. Wa inna in sha Allahu ta'ala bikum lahiquna, mu ba muna nan zuwa ba da jadewa ba. Wa yarhamu Allahu al-mustaqdimina minna, wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin mu da ku kuma gaba daya. Wal musta'khirina, da wanda tukunna ba su isu ba. Nas'alu Allaha lana wa lakum al-afiya, muna roƙa kawunan mu da ku Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu tsira da kubuta. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsinna ba'dahum, Allah kakka haramta mana ladan su, kada kuma ka finte mu bayan su. Wannan jumlar la tahrimna ajrahum wa la tafsinna ba'dahum, wato ta tabbata, wato yadda ya zo a cikin sahih al-Bukhari, sahih Muslim, hadisin Aisha, yadda ya zo a sahih Muslim da sauran littafan sunan. Iya nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya, iya nan ne wannan, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsinna ba'dahum. Wannan karin ya zo a hadisin ita Aisha din, a addu'ar da ake yi wa wanda aka je ziyarar, wanda ya je ziyarar kabari yake yi a cikin Musnad Abi Ya'la, amma a sanadinta akwai rauni saboda riwayar Sharik bin Abdullah al-Qazi فهو سيء الحفظ سوراك وانا الجملة اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم تاتبتني أحاديث أبي هريرة cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da yake sallar janaiza yayin da yake yi wa gawa sallah a lokacin yake faɗar wannan jumla ba a lokacin da yaje ziyarar makabarta ba an gane ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana zaro abin da kani wani lokaci za a iya samu irin wannan saboda wannan jumlar ta tabbata a hadisin Abu Huraira ta zo a hadisin Aisha a cikin wasu littattafai wataƙila wannan ya ja Ibn Taymiyyah ya haɗa su amma a Muslim babu wannan ta zo a cikin musnad abi ala amma isnadin ta yana da rauni an gane ko an gane gyaran wa fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarati ya zo cikin sahih muslim daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makabarta fa qala sai yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minin amince tabbata gare ku ya ku waɗannan mazauna wannan gari wannan unguwa ta mu'minai mu'minai wa inna insha Allah bikum la yakuna mu ma muna nan tafi in Allah ya so wal ahadith fi zalika sayyatun ma'rufa hadisan da suka zo cikin ziyarar kabari da ayyama waɗanda aka samu a makabarta din addu'a sahihai suna nan kuma sanannu ne fa hadhihi ziyaratu liquburil mu'minina maqsuduha addu'a lahum wannan ziyara da ake zuwa makabarta don a ziyarci mu'minai abinda ake nufi da ita maqsudin ta shine ayi musu addu'a وهذه الزيارة المشتركة وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار وانا بايتتي زيارة دتكي اكوي تاريا اتكيبا اتاني مومنين وانا با مومنين با زيارة دذاك ايزوها حر قبر كافرين ارنا كجيك زياركيز وانا بايرو وانا بتي انت وانا زيارة مقصود انت الدعاء واتسانكما زيارة مقصود انت لو كان اذنا دوا اتنتوا لألا دا نبي يتي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة wannan babu bambanci tsakanin kabari na musulmi da wanda ba na musulmi ba dukkan su za su tunatar da kai lahira to kabarin musulmi kana zuwa ziyara sai zan ka masa addu'a kabarin wanda ba musulmi ba kana shiga kabartar da ba ta musulmi ba dan ka dau izina su kara tsoratar da kai Allah ka san cewa kai ma wata rana nan ne makomarka kama tabbata fi sahih muslim wa abi dawud wa an-nasa'i kama yanda yazo a cikin sahih muslim da Abu Dawud da Nasa'i wa Ibn Majah da Ibn Majah an Abi Hurairah daga Abu Hurairah annahu qala Abu Hurairah yace ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi manzo Allah yazo kabarin mahaifiyarsa fa baka yayi kuka mun karanta wannan hadisi a baya wa afka man hawlahu yasa wadanda ke gefe gare shi su ma suka fashe da kuka thumma qala yace ista'azantu rabbi na nemi iznin ubangiji na fi an astaghfira laha nema masa gafara fa lam ya'zanni bai bani izini ba فاستأذنته نني إذن أن أزور قبرها إن زرت قبر فأذن لي سيبان إذني تسمى ذلك فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وزيرت قبر برا وأن الزيارة مشتركة قوانا قبري وأن زيتنا تدق لاهرة فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت وأن الزيارة وتكي أنفاني وجنتنا تدق متوى تشرع ولو كان المقبور كافرا عينا شرعا تاهلت الشريعه كودا كو شي وندا اك بني ا غورن با مسلمي بني بخلاف الزياره التي يقصد بها الدعاء تابانن زياره دا مقصود انت شي اي الدعاء للميت غتي ما مشي فتلك لا تشرع ونن با شرعا تاتبا الا في حق المؤمنين سيغا حق المؤمنين سو كداي وانا ايتا تي زياره مشروعه ايتا تي زياره شرعيه زياره دا شرعه تي يدد ايتا كجي مقبرتا دون كاي مسو الدعاء ka roƙa musu Allah gafara ka roƙa musu Allah rahama wannan ita addu'a ita ce shari'a ta zo da ita to amma ziyara ta bid'a ita ce wacce zamu ji bayanin ta daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mako na gaba in Allah ya kai mu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai a kira sallah bi sallah sai a hakura da tambayoyi sai dai sati na gaba
azaje su kafa hujja da wancan abu wajen zaluntar wata wadda ba ita ce suka fito ba annabi duk da ya fi kaunar Nana Aisha Allah ta kare da gare ta amma bai taba zaluntar Nana Hafsa ba bai taba zaluntar Safiya ba bai taba zaluntar Zainab bint Jahsh ba bai taba zaluntar Ummu Salma ko sauran matansa ba hatali lokacin da baya da lafiya rashin lafiya tana kara tsanani jikinsa na kara nauyi amma duk da haka a wannan lokacin rabon kwana yake yawa dauke shi a kai shi wancan daki goba dauke shi a kai shi wancan daki har sai da jikinsa yayi nauyi da yawa sai yake ce musu ba za ku bani izini ba in ci gaba da zama na jiya a jiyace ne a ɗakin Aisha? Matansa suka zauna suka ce mun amince, sannan ya tare a ɗakin Aisha. Amma inda wani ne da zai ce kawai ya zauna a wancan ɗakin ba sai ya nemi izinin su, wato dan a nuna matukar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan wata gaba ce wanda waɗansu idan suka ji ko dai su ɗauka annabi din yayi san kai, wanda annabi ya fi ƙarfin yayi san kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kuma waɗansu mazajen su ɗauka cewa to ashe annabi ya ba mu abin koyi, shi ma kowa a gidansa sai ya zaɓi Aishansa ya ce to ke ce ce Aishar gidana da sauransu, to wannan sai ya haifar da matsaloli na zamantakewa. Mutum zai iyakacin ƙoƙarinsa ba sai ya bayyana wanda ya fi so ba, ba sai ya bayyana ba, ya kyale abin a cikin zuciyarsa. Matukar bayyanawa zai iya bayuwa zuwa ga ɓarna mai tarin yawa. Manzo Allah ya san matsayin matansa ta fuskar imani, kuma ya san irin shaidar da suke mishi game da adalcin da yake kwatantawa. Shi yasa da ya bayyana, bayyanawar ba ta cutar da su ba su ɗin, irin cutarwar da wanda za ta da an zalunce ta ko an kwace mata haƙƙinta. Abu na bakwai wanda yake shi ne mai matukar mahimmanci, da sauran masu da mahimmanci, yadda malam ya kokarin bayyana mana ƙarairayi da aka kitsa dangane da falalar Fatima, da kuma ƙarairayin da aka kitsa aka zauna aka kulla su dangane da bayyana adawar da wai sahabbai suke wa na Fatima, ko su Abubakar, ko Sayyidina Umar, ko sauran sahabbai. Duk wannan abin da yake nunawa wato shi ne mutum da bayan da za a yi fahimci addinin musulunci hakikanin fahimta, sai in ya yi karatun tanisu, wato ya tuntuɓi ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar magabata na gari. Matukar mutum zai ɗauki bara gurbin littattafai da makiya addinin musulunci suka rubuta, ko jahilan musulmi suka rubuta, ya ce a cikinsu zai koyi addini, to kurakuransa za su tsara daidai ɗinsa yawa, ɓarnarsa za ta tsara gyaran da yake son yayi yawa. Don haka wajibi ne duk abin da kuka ji an faɗa game da wanda kowa ne cikin magabata na gari a tarihin musulunci, ko iyalan gidan annabi, kawai ƴaƴansa ko matansa ko sauran sahabban annabi, to dole duk abin da mutum zai ji ya kasance ya karance shi ta littattafai amintattu da riwayoyi sahihai tabbatattu, ba bara gurbin riwaya wadda aka tsara ta don cin mutuncin wani sahabi ko don cin mutuncin zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abu mai tsada da malam ya kokarin faɗakar da mu a cikin wannan lashin. Sannan malam ya yi bayanin yadda ƙaryar da ƴan Shi'a suke yi na cewa Sayyidina Abubakar ya kwace wa Nana Fatima gadin gidansu, ya yi mana bayanin hadisi daga bakin annabi wanda ba Abubakar kaɗai ba, wani adadi na sahabbai duk sun ji annabi ya faɗa cewa duk annabawa ba ma shi annabi ba, dukkan annabawa da suka gabata a tarihi in suka bar dukiya, dukiyar gidansu ba a cin gadonta, ta zama sadaka ne ga ragowar sauran musulmai. Su kuma iyalan gidan annabi Allah ya keɓance su da abin da ake kira kumus, wato ɗaya cikin biyar na dukiyar ganima. Duk yakin da aka je aka samu dukiya ta ganima, to ɗaya cikin biyar ɗin wannan kumusi za a bayar da shi ga zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga wannan kuma bai takaita ga lokacin annabin ba, ya shafi lokacin rayuwarsa, ya shafi bayan rayuwarsa ila yaumul qiyama. Ko yau aka je wani shar'antaccen yaki jihadi na musulunci, aka ci nasara akan kafirai, aka sami dukiyar ganima, to wannan khumsi hukuncin nan za a nemi su wane ne zuriyar gidan annabi. Ba duk wanda yazo ya da'awa ya ce shi sharifi bane za mu gaskata shi, sai mun bi igiyar tarihi kai wane ne, danwa danwa danwa, har ya dangantu zuwa gidan Aliyu bin Abi Talib, ko zuwa gidan Aqil ibn Abi Talib, ko zuwa gidan Ja'far bin Abi Talib, ko zuwa gidan Abbas ibn Abdul Muttalib, ko zuwa gidan Hamza ibn Abdul Muttalib, ko zuwa gidan annabi din. Sannan sai mu ce eh, lalle kai sharifi ne, zuriyar gidan annabi ne, ka tantanci a baka kumusi na ganima, wato wani abu kashi ɗaya cikin biyar na dukiyar ganima kuna cikin wanda ya kamata a baku ita. Wannan shine abin da malam ya kokarin ya bayyana mana, wanda ya nuna kaga wannan dukiya ce mai tarin yawa, ta fi ƙarfin dukiyar gado da manzon Allah ya bari, wanda gonaki ne ko su yi kima ko su kasa yin kima, ko su yi tsada ko su kiyin tsada, ba wani abu ne ba, tunda manzon Allah ba mai dukiya bane ba. Allah madaukakin sarki ya yi shi mai matsakaicin hali, ya ji yunwa yau ya yi haƙuri ya samu ladan haƙuri, gobe ya ƙoshi ya yi godiya ga Allah ya samu ladan godiya. Tunda dama da wannan ake shiga aljanna, haƙuri lokacin musiba, godiya lokacin ni'ima. Shi yasa Allah ya ce inna fi zalika laayatin likulli sabbari shakur, ayoyi abin izina sun tabbata da dukkan wanda yake sabbar, mai yawan haƙuri, sannan kuma shakur, mai yawan godiya ga Ubangiji. Wannan shi ne da abin da na ga yaka ya kamata in ɗan rairayo mana, in kawo mana shi a matsayin wato ainihin abinda na fahimta tare da ku a cikin wannan lacca ya zanto kamar shine sakamakon karshe da za mu fita da shi bayan abubuwa na fa'ida masu dama da malam ya riga ya ja hankalin mu akai. A nan kafin in bayar da abin magana zuwa ga mai gabatarwa, nake son in yi muku wani kalubale idan kun shirye ji. Na lura cewa malam ya yi wannan lacca ne cikin awa ɗaya da minti 20 ko da 5 ko da 4 ya gabatar da lacca, bata kai awa ɗaya da rabi cikakke ba. Kalubalen shi ne ana buƙatar zakakuran cikinku, masu kaifin hankalin cikinku, waɗanda suka yi fice ta kyakkyawar fahimtar cikinku, in za su iya su mallaki kasafin su rubuce shi cikin ɗaya daga cikin harsunan nan, ko dai harshen Hausa ko harshen Turanci, duk abin da ya faɗa su rubuce shi. Wajen rubutawa ya kasance sun yi kyakkyawar fahimtar abin da ya faɗa ba tare da sun ƙara ko sun rage mai yace ba. Abu na ɗaya. Abu na biyu, kyakkyawar rubutu, in an samu an buga shi da kwamfuta to ya fi kyau kenan. Abu na uku, kiyaye ƙa'idojin rubutu na yaren da za a yi rubutu da shi. Idan za a rubuta da harshen Turanci, kyakkyawan Turanci, sannan da kiyaye ƙa'idojin rubutu, inda ya kamata a sa koma, inda ya kamata a sa full stop, inda ya kamata a sa alamar tambaya, alamar motsin rai da sauransu. In za a rubuta da harshen Hausa, a kiyaye orthography na Hausa da yadda zai karanto a wurin kowane Bahaushe. Sannan kuma kada su manta lokacin da za su rubuta, saƙo na magana ya sha bamban da saƙo na rubuce. Ila wani abin da kike ga lokacin da kike rubuta shi, mai karatu ba zai ji daɗin karanta shi ba, kar ki damu, ki rubuta shi a yadda kike. In za ki iya mana gyara to ki yi gyara, amma ba gyaran gangan azbunawa ba, gyara wanda ba zai koye ma'anar ba. To duk waɗanda suka rubuta wannan suka kawo, sai mu duba, sai mu fitar da ta ɗaya wadda rubutun ta ya zama na ɗaya, da ta biyu, da ta uku a cikin kowane yare, wadda duk littafin ta ko rubutun ta ya zama shine na ɗaya, da wadda nata ya zama na biyu, da wadda ya zama nata shine na uku, to za a ba su kyautuka na musamman, kyauta mai ɗan kauri haka ta abin da ya dace. Ba wai kyauta ƴar ƙanƙanuwa ba, kyautar da kila sai ta taho da wanda zai taya ta ɗauka. Baya ga haka, duk wanda rubutunta ya zanto shi ne na ɗaya, to mun yi mata alƙawalin za mu buga shi ya zama littafi, inda Hausan ne mu buga shi ya zama littafi, inda Turancin ne ma a buga shi ya zama littafi, don ya yaɗu al'ummar musulmi su fahimce shi. Amma babban abin da muke so, kiyaye waɗannan al'amura da na faɗa, ya zanto kina da kyakkyawar fahimta, ba ki da gaggawa ko azarbabi, za ki ji jikin fahimta sosai abin da kika fahimta shi kike rubutawa. Kyakkyawar rubutu wanda za a kiyaye ka'idojin rubutu, kyakkyawan harshe, inda Hausa ne harshen da ya amfani da shi, shi zai amfani da shi, sai inda ya kuskure, tunda a cikin magana, ko da za a cikin magana ta ila zan bayyana wani abu nan, abu namiji in bashi lamirin mace, ko abu mace in bashi lamirin namiji, wannan za ki iya gyarawa gwargwadon yadda kika san harshe din. Kyakkyawar rubutu da kiyaye ka'idojin rubutu, da kuma gabatar da hakan a cikin wani lokaci ƙayyadajje da za mu yi ittifaki mu da ku, don kar ya kasance ku ce na yi muku mulkin kama karya. Yanzu wannan lakta da aka yi cikin awa ɗaya da minti 25 ko da 6, in za ki je ki rubuta ta, cikin kwana nawa kike ganin za ki iya rubutawa? Faɗe ne, baya nufin in kin ce kaza, wai yana nufin ke za ki rubuta? To bari mu fito da kambiyar ta wata hanya, cikin kwana nawa kike ganin za a iya rubutawa? Kin gaba da ansa arba'a nuna cewa ke ta zaki rubuta? Wata ɗaya? Wata ɗaya yayi? Wata ɗaya yayi? To yau muna 6 ga watan Rabi'ul Awwal, daga nan zuwa 6 ga watan Rabi'ul Tsani kenan. Yau muna 25 ga watan Mart, wato nan zuwa 24 kenan ga watan April. Waɗanda duk suka rubuta sai su kawo nan Usman bin Affan. Idan kin rubuta kafin wannan lokacin za ki iya kawowa, ko gobe kika kawo za a karɓa, ko jibi kika kawo za a karɓa, amma idan kika kawo bayan wata ɗaya ya wuce to ba za a karɓa ba. idan kun kawo ko wacce ta rubuto shi ta kawo za mu samar da kwamiti na malamai karkashin jagoranci shi mai lantar su duba su taya shi dubawa daya biyu uku hudu su taya shi tantance ta daya da ta biyu da ta uku a kowanne in na Hausa kaɗai muka samu kenan kyautukan mu guda uku ne in mun samu a harshen Turanci to kyautukan mu za su kai zuwa ga shida kenan ina nufin in waɗanda suka yi rubutun kowanne sun wuce mutum uku wai na tambayar matan mai laccan za su shiga kun yadda su shiga ba mu yadda ba sai ya taimaka musu a gida shi da supervisor ba mu yadda ba matan ta su shiga to ni mata na su shiga to shi kenan da mata na da matan shi duk ba za su shiga ba dan a samu adalci ko idan mun zo yin hukunci shi kenan insha Allah mun ba ku kalubale muna sauraron ku ubangiji ta Allah ya ba ku kwarin gwiwa ko matan malamai ne matukar ba sa cikin ni da shi ba damuwa dan mu banda sauran matan malamai to kaji mala to shi kenan wato wannan ke nuna duk wanda ta kawo dole sai ta ba mu cikakken bayani a da takarda ta dan bayanin ta wance wane wane unguwa kaza gida mai namba kaza matar wane dan mu tantance dan kar mata wani malami ta kawo ta yi shuru da faɗi sunanta da sunan mahaifinta da unguwa amma wajen miji sai ta yi shuru kaga ba za mu gane ba mun yarda akan haka to shikenan daga yau ku fara ko gobe ko kawo insha Allah za mu karɓa kwalai kyauta mai kwari amma duk wanda littafin da ya na ɗaya kan wannan insha Allah ta'ala za mu buga shi ne ya zama littafi ya fito kowa ya samu insha Allah Allah ya taimaka mana wata ɗaya ya yi wata ɗaya ba ƙari ba rage kar mu yi saɓani da yawa ban ji ba kasatin aikin masu kasa sun ɗauka kun ganin duk sujikar sun su ne masu kasa sun ɗauka sautin Qur'an da sauran masu kasa duk suna nan a waje kila ma da kunkuta yanzu waɗansu yanzu haka suna nan suna rikodin ɗin shi za a samu sannan nan gurin sayar da kasar na masallaci shi ma sun ɗauka da haka za ku iya samun sa yau ɗin nan zuwa gobe da izinin Ubangiji Allah ya taimaka mana ba tashi ba akwai muhimmin jawabi da zai biyo baya da Allah ko wacce ta tsaya akwai muhimmin jawabi da zai biyo baya
Thank you.